الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وضلالة مرجعها إلى النار، أعاذنا الله وأجرنا منها. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da arzikin sake halarta majalisi da muka saba karatu a cikin littafin Kitabu Tauhidi alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Littafi wallafar Imamu Ahli Sunnati wal Jama'ati Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahmatullahi ta'ala alayhi. Mun saba wannan karatu mako mako a wannan masallaci na tunawa da malamin mu na da'awa الشيخ محمد كبير احمد ازري الله تعالى يجزاكم صدر رحمه مسلاتين da yake bakin tashar yankari anan cikin ƙwariyar garin Azare masarautar Katagum jihar Bauchi Nigeria. Yau muna almuru na 16 ga watan Rabiul Awwal shekarar hijira 1446 wanda kuma ya dace da 19 ga watan 9 shekara ta 2024 miladiya. Muna karatu a babin da malam ya kulla shi don tabbatar da cewa sanya guru ko wata tuka ta zare ko makamancin haka don neman wato dauke wata masifa da ta sauka ko tunkude wani bala'i da ake tsoro shirka ne. Daura guru ko daura wani zare ko kuma waɗansu duwatsu ko kuma wata daga ko laya da nufin mutum ya raba kansa da wata masifa da ta same shi ko kuma ya hana faruwarta da yake tsoron za ta iya faruwa da shi, to wannan shirka ne. Mun fara karatu a wannan babi min ash-shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Karkashin wannan babi mun karanta ayar da malam ya kawo daga alqur'ani mai tsarki, qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. من كرنت وانا آية دا شرحنت مسمى أكم معنى التوحيد كما رد يقباتا. يو إن شاء الله تعالى ذا متاشكا حديثي نقبا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. ما لن يتي an karbo hadisi daga Imran ibn Husayn yaddar Allah ta tabbata a gare shi, yace annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ra'a rajulan ya ga wani mutum, fi yadihi halqatun min sufrin, a hannunsa yana sanye da wata ƙawanya ta tagulla. Faqala, sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce ma hadha, menene wannan? Kala, sai mutumin ya ce minal wahina, minal wahina wato kariya ce daga cutar dantse, kariya ce daga cutar dantse. Fa kala, sai ya ce inzi'aha, yace cire ta fa innaha la taziduka illa wahanan yace lalle ba za ta kara maka ba sai rauni ba za ta kara maka ba sai sharri fa innaka law mitta wa hiya alayka domin lalle da zaka mutu tana sanye a jikinka ma aflahta abadan to har abada ba za ka rabauta ba wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi malam yace bi sanadin la ba'sa bihi da isnadin da babu laifi karfafan isnadi ne wannan hadisi Imran ibn Husayn yana ba mu labari yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake da kishi akan tauhidi kuma baya ganin an saba tsarin tauhidi ya zuba ido wani mutumi ne yazo wajen annabi alaihi salatu wassalam wato yana fama da wani ciwo da a jahiliya suke ce masa alwahina alwahina suka ce ciwo ne wanda yake kama dantse hatsin siyan hannu kuma sai ya sanya masa rauni kamar shan inna haka yake kama hannu a lokacin jahiliya to wanda yake jin alamar wannan mayawiya a hannunsa tana damunsa to bisa al'adarsu sai su sanya wata kawanya ta tagulla wato karfe ne mai kamar dalma haka to kawanyarsa wato da'ira ce kamar guru kamar abin da ake cewa daga ake sawa a dantse haka sai su saka shi amma na tagulla na karfe sai su saka shi a hannu duk wanda a ganshi da wannan alama ce ta cewa wato yana fama da irin wannan ciwon hannu da suka saba fama da shi a jahiliya wato wannan abin wai magani ne na wannan ciwo to annabi alaihi salatu wassalam da ya ga wannan in kana ba za ka ce annabi alaihi salatu wassalam a kwata-kwata bai sani ba tayiwu ya sani amma tambaya ce ta wato ta tambaya ce irin ta mai karantarwa wato mai karantarwa yana iya tambaya ba dan bai san amsar ba sai dan yana so a cikin amsar a samu darasi a samu karantarwa kamar da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama malaika jibril ya taba zuwa ya same shi ya masa tambayoyi ba ni labarin meye musulunci ba ni labarin meye imani ba ni labarin meye kyautatawa yaushe kiyama za ta tashi daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam sai da sayyidina Umar yake cewa innahu jibrilu atakum yuallimukum amra dinikum jibril ne yazo muku don ya sanar da ku addininku to yayi tambaya ba dan bai sani ba sai dan amsar ta zamo ilimi ta zamo kuma ainihin wato jan hankali da fadakarwa to irin wannan ne tayi annabi alaihi salatu wassalam ya san me yasa aka daura din amma yanzu so yake a daudarsa so yake ya ba da ilimi idan yayi tambayar aka ba da amsa to sakon da yake son isarwa zai fi ratsa zuciya sama da a ce kawai ce masa cire wannan abu ba san ma dalilin da yasa yace masa ya cire ba dan haka yanzu ya tambaye shi kuma ya faɗa abin da shi ne mai tambayar dama ya san dalilin sa aka saka yanzu haka ka sa wannan abun ne don neman kariya ka sa wannan abun ne don wai ya dauke maka masifar ciwon hannu to amma yanzu ka faɗa da bakinka menene wannan abu kawai ko mutumin sai yace minal wahina to kaga hujja ta tsaya akan sa inda ma cewa yace a haka muke yi idan muna wasan shaki ko wata alama ce ta cewa ina neman aure a wata alama ce ni ango ne a wata alama ce ta gero na ya nuna kaga wani abu ne daban sai yace minal wahina na ciwon mayawiyar hannu ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wata ba sai yace in zi'ha to cire to haka dama tsarin tauhidi yake wanda bai san tauhidi ba sai a masa da ƙarfi saboda zuciya ce take rataya da wani Allah take tsoro take fargaba kuma ƙarya ne an riga da an firgitar da ita an tsoratar da ita da wani Allah, kuma ƙarya ne. Idan shawara zaka ba mutum ba umarni ba, ƙarshe ba zai saurare ka ba. Yanzu gara ka nuna masa cewa da gaske wannan abun shirme ya saka, bashi da tasiri, bashi da amfani. So idan kana da iko, ka kawar da hannunka, ka kawar da shi, ka tsayar da tauhidi. Har wanda yake tsoro ya gane ashe ba abun tsoro bane, har wanda yake fargaba ya gane ashe ba abun fargaba bane ba. Sai dai idan ka san cewa kai din nan ba za ka iya ba kawarwa da hannunka, saboda in ka ce za ka kawar da hannunka, to wala Allah wani abu mafi sharri zai biyo baya, to wannan alama ce ta ba za ka iya ba. Shi rashin iyawan ba wai ba za ka iya kundun bala ko kunar bakin wake ko ba za ka iya rasar kunya, ba wannan shi ne ake nufi da rashin iyawa ba. Rashin iyawa yana nufin cewa idan har ka sa hannu, to kuma wani abu da ya fi wannan sharri zai iya faruwa. To irin wannan alama ce ta cewa ba za ka iya sa hannu ba, domin ba a kawar da sharri da sharri, ana kawar da sharri ne da alheri. Ba a hanawa a gurbin da sharri zai biyo baya, ana hanawa ne a wurin da alheri zai biyo baya. Don haka wanda zai iya kawarwa da hannunsa, to ya kawar da hannunsa. Iyalinka ne, ɗanka ne, abokinka ne, yaronka ne, yaron gidanka ne, almajirin gidanka ne, mai hadimin gidanka ne, da sauran duk wanda ka isa da shi, ka isa ka gaya masa. To in ka ga an saba tauhidi, Annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiru kawarwa yake. In zi'aha, yace cire, cire ta wannan ƙawanya, cire ta, cire ta. To haka ne, kuma ba abinda zai biyo baya, ba abinda zai biyo. Na taɓa baku labari, na tadda a wani gida, na tadda ƙaho da mushen bushiya, da mushen bushiya da wasu layu da aka haɗa duka a cikin wani kulle, farin kulle, aka kulle shi, aka nannaɗe shi, aka lankaye shi a zauren gida. Da na kamo zan cire ma, na ji ƙaya ta soke ni, ashe bushiyar ce, ta mutu ta bushe, ba kuma yanka ta aka yi ba, a ga wacce aka sa a daranta, aka sa ta, Allahu a'lam, aka kulle abubuwa aka saka. Na cire su gaba ɗaya, na je na warware, na kwakwance, na ƙona, na ƙonawa, na binnewa. Kuma ban ji labarin gidan nan wani abu ya faru ba, ban ji labarin sakamakon an cire wannan abun wani abu ya faru ba. Ƙarshe kaga mai gidan zai farga babu wannan abun, kuma ba abun da ya same shi. Daga nan zai gane ashe ai innama zalikum shaytanu yukhawifu awliya'ahu, ashe shaidan ne yake barazana wa masoyansa, yake sa musu fargaba da tsoro. Zai farga wata rana ya ga babu, tayu ya tambayi iyalan gidan, yace ni kam ina kafanmu maganin barayi, ina kafanmu nan maganin masiba, su ce ta dama ba kai ka cire ba, ai ya fi wata biyu baya nan. Sai ga an yi wata biyu babu ƙaho, ko ba abin da ya faru. Daga nan sai ya gane innama zalikum shaytanu yukhawifu awliya'ahu, dama shaidan ne yake razana shi. To yawancin wannan rataye-rataye, yawancin wannan rataye-rataye, wato sanadin kenan wannan tsoron mara dalili, mara kangado, mara asali, mara tushe, tsoron da ba tsoron Allah ba. To sai ya zama ana tsoron kar wani abu ya faru, sai kuma a nemi agaji da wanda ba zai iya ba. Yanzu wannan hadisin yana magana akan tagulla. Tagullan nan ko ta dantse, ko ta tsintsiyar hannu, ko ta yatsa, ko ta ƙafa, tagullan nan itan mai ta mallaka, mai take da shi a masarautar Allah da za ta hana faruwar wani abu, ko da za ta kawar da wani abu, ko ba haka ba? bata mallaki komai ba, ba abu ne mai rai ba, abu ne jaskararre marar rai, balle ya ji ko ya gani ko ya yi magana ya jawo amfani ko ya tunkuɗe amfani, ba shi da wannan ikon. Kawai ka ɗaura abu yanzu yadda kake nan mutum karramamme, da yadda Allah ya karrama ka, ya daraja ka, ya sanya maka hankali da ƙwaƙwalwa da basira da komai, baka san yadda za ka tsira ba sai awarwaro. Awarwaro ne shi ne yanzu ya bi ka hankali, ya bi ka sanin ya kamata, yanzu awarwaro shi zai raba ka da masifa. Kai baka san yadda za ka raba kanka da masifa ba, sai gurun da ka ɗaura, sai layar da ka rataya, wacce sai ka ku sunkuya ta sunkuya, sai ka ɗaga ta ɗago, sai ka motsa ta ta yi motsi, ba za ta iya motsi da kanta ba, amma kana jiran ita ce, ita ce za ta amfanar da kai, ita ce za ta hana faruwar wani abu da kai. Gaskiya duk wanda ya rataye zuciyarsa da ire-iren waɗannan rataye-rataye da lankaye-lankaye da ɗaure-ɗaure, to ya haɗa kansa da masifa, ya haɗa kansa da masifa. To dukkan wani alkhairi da sharri yana cikin hukuncin Allah ne. Duk alkhairi da sharri yana cikin hukuncin Allah. Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Allah ya ce kowace rai mai dandanan mutuwa ce, ka gama rataye-ratayenka, ɗaure-ɗaurenka, ba zai hana ciwon ajali ya same ka ba. Idan ciwon ajali ya same ka, ba zai hana ka faɗi ka mutu ba. Ba wanda tsafi ya hana shi mutuwa, ba wanda guru ya hana shi mutuwa, ba wanda laya ta hana shi mutuwa. Duk dai mafi girman masifa da ake tsoro mutuwa. To inda da gaske ne suna hanawa, sai su hana mutuwa. Allah ya ce wa nabluukum bish-sharri wal khairi. Allah ya ce muna jarrabar ku da sharri da alheri. Jarrabawa ce daga gare mu, inji Allah. Fitnatan, fitnatan Allah ya ce a matsayin bala'i, a matsayin tayar da hankali, a tayar maka kura, a kaɗe maka kura. Allah ya ce da alheri da sharri duka daga gare mu ne, muna jarraba ku ne don mu kaɗe muku kura, a tayar maka da hankali na ɗan wani lokaci. Jarrabawa ce, domin da yawa a cikin alkhairin ma ana samun tashin hankali, kamar yadda ake samun tashin hankali a cikin sharri sosai. Yanzu za a baka makami, kowa yana murna, kana murna, kowa yana murna, ƙarshe a rabu dutse hannun riga, ana uwaka ubanka. To cikin abin da ake ganin alkhairi, to akan samu tashin hankali. A yi aure ana guda, ana san barka, ƙarshe da kai da matan nan sai alƙali ne zai raba ku. Ka haihu ana san barka, ana murna, ana walima, ana kiran makaɗa, ƙarshe yaron nan wata rana sai ka zo, la samaha Allah, ba fata ba, kana Allah ya tsine maka albarka. To da yawa akwai alkhairin da ana ganin su alkhairi ne, amma tashin hankali ne a cikinsa. To Allah ta'ala ya ce da alkhairin da sharrin duka Allah ya ce daga gare mu ne, mu muke jarraba. Allah ya ce kuma jarrabawa ce, wanda ya yi farin ciki ya samu jarrabawa ce, wanda ya yi farin ciki ya tsira jarrabawa ce, wanda ya yi baƙin ciki abu ya same shi, wanda ya yi baƙin ciki musiba ta riske shi jarrabawa ce, kowa ma jarrabawa. Allah ya ce wa ilaina turja'un, kuma gare mu za ku dawo. Wannan ayar kadai ta ishe ka darasi akan cewa ba guru, ba laya, ba lankaye-lankaye, ba wuri, ba daga, babu wani abun da zai tare ka daga cikin al'amarin Allah wanda ya tsara maka. So kar mutum ya rasa imaninsa, ya zo yana neman biyan bukata a wajen wani Allah, ƙarshe kuma su ɓata da Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inzi'aha, cire, yanzu ina gani to haka ne, idan ka ga laya a wuyan wanda ka isa da shi, cire ko kasa shi ya cire. idan ka ga zare a kugun yaron da ka isa da shi tsinka shi ko ka sa a tsinka shi ka isa kai to karka bari karka tsaya masifa karka tsaya wa'azi wa'azin kenan ka cire ba gurin wa'azi bane gurin daukan mataki ne gurin dauk ba gurin wa'azi bane shi wa'azin sai bayan ka cire yau da gobe za ta yi musu wa'azi in suka gaba abin da ya faru sai bayan ka cire yau da gobe sun gaba abin da ya biyo baya anan ne wa'azin yake amma ka tsaya kana cewa wannan abin da kuke yi shirka ne Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba za su fahimta wannan magana ce ta mai ilimi magana ce ta wadda imani ya ratsa zuciyarsa in an ce Allah zai saurara in an ce annabi sallallahu alaihi wa sallama zai saurara amma akwai wadda in an ambaci Allah ma ransa baci yake wa idza dhukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dhukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun ka sani cikin mutane masu da'awar musulunci ma akwai wadanda sun riga da sun rataye zukatansu da wadansu abubuwa in an ambaci Allah ransu baci yake idan an ambaci Allah ransu baci yake sai su ga cewa ba muhallin bane ba abin da suke nema ba kenan wa idza dhukira alladhina min dunihi idan ku an ambaci wanda ba Allah ba idza hum yastabshiruna to wannan shi yake faranta musu rai to duk wanda ka ganshi da irin waɗannan kamanni magana ba ta wa'azi bace ba ka cece shi ta hanyar raba shi da wannan abu kwata kwata matukar zaka iya to ba daidai bane ba kana da wani mai kula maka da gonar kajeji kana ganin sa da goro a dantse kana ganin ƴaƴansa da layu ana maka aikin shinkafa ko ana maka aikin masara ko ana maka aikin kaza kana ganin baka dauki kowane irin mataki ba kuma suna karkashin ka kana kulawa da su baka yi aikin tauhidi ba baka yi kishin addini ba mun karanta da ku a cikin fassarar tauhidi a karatun da ya shude daga cikin fassarar tauhidi akwai kishin tauhidi in ka rasa kishin tauhidi to tauhidin bai gama zama ba kaga laye kana dariya kaga guru a dantsa mutum kana dariya kana cewa kai kuka har yanzu ba ku waye ba shikenan kuma zantan ya wuce haka kuma za ka iya raba shi da abu amma ka bar shi iya haka baka kishin tauhidi ba annabi alaihi salatu wassalam daukan mataki yake ya hana kanwarka ta zo daga kauye tana aure kaga danta a kunkumi da zare maganin shawara farin dare an kukkulla shi an kukkulla an kukkulla an kukkulla an daura maganin shawara tsinka shi kan ta koma kana gani tsinka shi ka isa da su ko yarka kaga ta zo ma da irin wannan tsautsayi ya sa ka je ka bawa dan wasu haka suke a babun aure ba abin da ya dame su wani yana sunna kullun karatun tauhidi da shi yake karatun sunna da shi yake amma yarsa kowa ma ya zo nema sai ya maka masa shikenan wani ahlus sunna ne aka aurar da yarsa ahlus sunna malam gemun su haka yan daukan amarya suka ce wallahi ɗakin ta duk hoton barhama manya-manyan hotuna na barhama ɗakin ta bawanta kuma yana can a sahun gaba ahlus sunna gemun su hannun sunna kaga in ta zo masa da baji wata rana ƴaƴanta da baji ai ba zai yi mamaki ba wai dan faira ne ya aure ta ji ai shi ma zai tafi faira Allah ya sauke to duk wanda ka isa da shi ka gan shi da ire-iren waɗannan abubuwan kawai ka ɗauki mataki yadda annabi sallama ya yi ɗin nan haka ne in zai aha cire kawai fa innaha la taziduka illa wahanan annabi alaihi salatu wassalam ya ce lallai ka sani ba za ta ƙara maka komai ba illa wahanan sai rauni sai rauni, ba abinda za ta kara maka sai sharri da masifa. Domin idan ka batta tare da kai, to ka rabu da Allah ne fa. Tana sanye da kai a hannunka ko a wuyanka ko a kugunka, to fa ka rabu da Allah ne, kuma Allah ya rabu da kai. Domin Allah maɗaukakin sarki ya rabu da dukkan wanda ya tara shi da wani. Duk wanda ya nemi bukatarsa a wajen wani Allah, Allah ya ce na bar shi da shi. Man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirkahu. Duk wanda ya aikata wani aiki kuma sai ya raba ni da wani. Yaga cewa wata tagulla, wata kwandala, wani wuri, wata daga, yaga cewa wata dalma za ta yi masa wani amfani, Allah ya ce taraktuhu, na bar shi, wa shirkahu, ya karata da abin tarawarsa, su je can inda bukata ya biya masa in zai iya. Kaga kenan mai wannan halin ya rabu da Allah, to mafi girman masifa kenan. Shi sa Annabi sallama yake cewa la taziduka illa wahanan, ba abinda za ta kara maka sai lalacewa. Ka shiga aku ka lalace. Kan iya masifar da ta sa ka sa wannan abun ba ta wuce masifar mayawuya ba. Masifar da ta sa ka sa wannan abun ba ta wuce masifar ciwon hannu ba, to ka shiga aku. Masifar da take sanye da shi ta bi masifar ciwon hannu. La taziduka illa wahanan, za ta raba ka da imani ne gaba daya. Ba abinda za ta kara maka sai masifa, ba abinda za ta kara maka sai raunin imani, raunin addini, rabuwa da Allah. Da haka ka kwammace hannunka ya shanye, ka kwammace hannun ya ribe a yanke a jefar da ka bata da Allah, to da yawa su san wannan ba, da yawa ba su san wannan ba. Yana ganin ya zaɓi ya bata da Allah ya samu ɗa, shi yasa zai yi shirka don ya samu ɗa. Ya zaɓi ya bata da Allah ya samu kwastomomi, shi yasa zai yi shirka don neman kwastomomi. Ya nemi ya bata da Allah ya aurar da ‘yarsa, shi yasa yake neman maganin farin jini. Ya zaɓi ya bata da Allah ya ci zaɓe, shi yasa yake tsafi don ya ci zaɓe. Ya yarda ya bata da Allah don kujerarsa ta zauna kar ta girgiza, shi yasa yake shirka don ya tabbatar da kujerarsa, don ya samu ƙarin makami ko promotion, ko kuma don ya samu ganin wane ya saurare shi. Allah wani kawai don ya je ya samu ganin wani a office a saurare shi kawai, ya je kansa ya saurare shi. Kafin ya je sai ya je ya yi siddabaru, sai ya yi tsafi, sai ya bi ta can, ya bi ta can, ya bi ta can, yana neman a sama masa hankalinsa. Bukatarsa shi ne me? Shi ne wai ya ga wani. Bukatarsa ya ga wani. To kaga wannan, bari in ba ku misalinsa, wani comedy da na gani. Akwai masu comedy irin na zolaya na wasa, sai ya fito a shiga irin ta Fulani, saboda yawanci an fi rena su aka fi tsokala. To wai sai aka tare shi, sai aka tambaye shi idan zai yi addu'a, menene abin da ya fi tsananin bukata a daren Lailatul Qadri. Idan a ce daren nan na Lailatul Qadri ne, zai yi addu'a, me zai roƙa? Sai ce ai ko in dai ya dace da daren Lailatul Qadri, abin da zai roƙa shine Allah ya hada shi da buwa. Allah ya hada shi da buwa, ya ba shi kudin abincin shanunsa buhu ɗari. Kaga wannan ai ya bada dariya ko? Zai baka, to shine misalin mai shirka. Shine misalin mai shirka. ana ce masa ranka ya dade, ana ce masa yalla bai, ana ganin yafi kowa hankali a gari, alhali yafi kowa wauta a gari, ana ganin yafi kowa sanin ya kamata, alhalin yafi kowa bacewa, wawa ne na gaske. Da shi da wannan da ya samu ganawa da Allah, ya roki Allah ya hada shi da buwa, kai wannan ya fi shi ma hankali. Saboda shi Allah din ya roka, amma me kun yi nemi bukatar tasa a wajen Allah, sai nemi Allah ya hada shi da wani ya ba shi bukata. Shi kuma wannan ba Allah ya roka ba, wani ya roka ya biya masa bukatar, ba Allah. Ala ayyi halin, dukkan wadda ya rabu da Allah a hanyarsa ta neman wata biyan bukata, to wannan abin ba zai iya biya masa bukatar ba, kuma ya riga da ya bata da Allah. So ya kwammace bai faru haka ba, ya zaɓi halin da ya samu kansa wadda Allah ya zaɓa masa. Idan talauci kake yi, idan jinya kake yi, idan asara ce ta same ka, idan kare arziki ce ta same ka, idan rashin haihuwa, idan rashin zaman aure, idan rashin farin jinin samun mata, rashin farin jinin samun miji, da sauran ire-iren waɗannan bukatun, ka gamu da jarrabawa su, ka yadda daga Allah ne, ka nemi mafita a wajen Allah. Wallahi wani ba zai iya shiga cikin sarautar Allah ya canza yadda Allah maɗaukakin sarki ya ga dama a gare ka ba. Idan wannan yanayin mai canzuwa ne a gare ka, ka roki Allah ya canza maka shi. Idan ba mai canzuwa ba ne a gare ka, ka roki Allah ɗin ya maye maka da mafi alkhairi. Idan kai haka, to ka tsira. Ku tuna wata mata a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, farfadiya take, tana da ciwon hauka. Farfadiya sai ta buge ta, idan aljanu suka warbe ta a ko'ina ne, sai ta fadi, sai bori, har ta zo tana cire tufafinta. Wannan abu ya dame ta. Watalan ta zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta ce, ya ma'aikin Allah, ga halin da nake samun kaina, ka roƙa mini Allah na warke daga wannan ciwon da yake damuna. Duba, musifa ce ta ciwon farfadiya, maimakon iyayenta su ɗaura mata guru, ko su ɗaura mata daga, ko iyayenta su ɗaura mata wani zare a kunkumi, maganin aljanu, ko alankaya mata wasu layu, ko wani ƙaho maganin aljanu, a'a, ta tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ya ma'aikin Allah, ka roƙa min Allah na daina farfadiya kwata-kwata, in zama lafiya ya irin kowa. Kudiba ta je ta tadda wadda ake masa wahayi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, in kin ga dama, roƙa miki Allah ki warke, in kuma kin ga dama, a barki da ciwonki sakamakon gidan aljanna. Sai ta ce, ya ma'aikin Allah, a banni da ciwona, a bani gidan aljanna, amma a roƙa min Allah in na faɗin in daina cire tufafina. To ashe idan masifa ta same ka, akwai yiwuwar a canza ma da aljanna? Don haka sai ka nemi ka bata da Allah don ka rabu da ita. Ka san me zai biyo bayan masifar a wajen Allah, har ka nemi ku bata? Ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, Allah maɗaukakin sarki ya ce, idza btalaytu abdi bi habibataihi awwadtuhu minhum aljanna, idan na jarrabi bawana da idanuwansa guda biyu, sune habibatai, idan na jarrabi bawana da rashin ido, idanuwansa guda biyu suka tafi ya daina gani, awwadtuhu minhum aljanna, Allah maɗaukakin sarki ce, zan canza masa madadinsu da gidan aljanna, gurbinsu da gidan aljanna. Ashe masifar da kake gani ta jinya, ko ta hauka, ko ta asara, ko ta faduwa zabe, ko ta rashin haihuwa, ko ta rashin shiga a aure, ashe masifar ta iya yiwuwa akwai abin da Allah ya kunsa a cikinta na alheri, domin dama shi ya yi ta.
dama shi yayi ta.
Abinda zaka nemi taimakon sa ba Allah ba, ba shi wannan masifar ba. Dan haka bai san sirrin da ke cikin ta ba. In boka ne, in guru ne, in laya ce, in daga ce, in wuri ne, in kome, bai san sirrin da ke cikin wannan masifar ba, dan bai san ta ba kwata kwata. Bai san kuma sanin da ta same ka ba. Allah da yayi ta ya san ta, ya san san da ta same ka, shi ya san sirrin da ya kunsa a cikin ta. Ashe idan muna da ilimi za mu fahimci cewa masifu da yawa sun gifta kuma madadin su aljanna, amma sai kai wa Allah ci da zuci, ka fusata, ka bata da shi cewa kai dai lallai diddin wala haira ji ba haushi, sai ka rabu da wannan masifar. Ko ana hamaza, ana hamata, sai ka rabu da wannan masifar. Sai ka san biyan bukatarka ko ta kowace hanya ce. Wasu wallahi haka suke rayuwa. Bashi nutsuwa idan ya ga masifa ta koya ya kawai sai ya rabu da ita. Don haka yana ganin addu'a bata lokaci ne, jiran Allah sai yayi yana ganin bata lokaci, sai ta tafi zuwa ga yawo jini na wuce. Sai ji a ce masa, gashi nan wannan ai shi ai maganin sa wala shakka. Ai wuyan kan muka ne shi. Ai shi faɗa da yi ne. Ai ka je waje kaza akwai wani, ai shi wuya ne ka gaya masa matsalarka. Kan ka je ma ya sani. Sai a zuga ka, sai a wato ka bar Allah. Shi Allah hidima da shi sai an yi haƙuri, kuma sai ran da ya ga dama, kuma sai abin da ya ga dama yake yi, shi kuma ba wanda ya isa da shi. Dan haka sai a faka shi, sai aje a samu yankan wuka. Allah madaukakin sarki ya ce to a gaya masa ba ni ba shi, ya kama wancan. In an jira na gobe kiyama, idan wancan yana da aljanna ya ba shi. Idan wancan yana da ikon ya hana shiga wuta, ya je ya tare hanya, sanda za a yi musu fareti. Abinda nake so mu fahimta shine, duk lokacin da masifa ta same ka, to nemi maganin ta wajen Allah madaukakin sarki. Idan masifa ce wacce ake mata magani hissi, ake mata magani hissi, to ka nema ta hanyar da ta halatta ta magani. Sha ake yi ko shafawa ko turare, duk magani ne. Sha, shafawa, tsagawa, turarawa, duk wannan magani ne. Ko a wajen likita, ko a wajen masanin sana al'ada, ko wanda aka san shi ta hanyar wahayi, duka wannan magani baya wuce haka. Ko sha, ko shafawa, ko turarawa, ko tsagawa, sai ya zama wannan maganin yana da alaka kai tsaye da abin da yake damunka. Amma a zo magani ba shi da alaka kwata-kwata, abu ne kamar agogo, ka daura shi sai zama wannan abin wai shi zai hana ka hatsari, shi zai kawo ma kwastomomi. In ka fita kasuwa ka manta awarwaran a gida baka fita da shi ba, tashin hankali ya samu. Ai ko yau na fito kasuwa ba awarwaran nan. Haba shi yasa tun da nake ta hamma ba wanda ya zo. Ka gani? Saboda wai yana ganin cewa fitowa da wannan abun tace kasuwarsa. Ita ce kasuwarsa. Allah ya sauke. To masifa ce ba 'yar kaɗan ba. Wata rana a airport ɗin Jidda zan dawo Najeriya. Muna wajen screening, sai ya zama gabana akwai wani dattijo ya je umra, an irin kai shi umran nan ne. Wannan dattijo idan za ka wuce bisa al'adar airport baka hawa jirgi sai an charge ka zaka cire duk abin da yake jikinka ka sa a cikin wata roba ta shiga ta cikin na'ura kai ma ka shiga ta cikin kofa mai na'ura an charge ku da kai da kayanka in ka wuce salin alin to zai yi ka hawa jirgi saboda ba a hawa jirgi da makami ba a hawa jirgi da duk wata guba to wannan bawan Allah ya zuba abin da zai zuba a cikin roba an tura roba ta wuce ta na'ura shi kuma kofa sai ta hana shi wucewa ni kuma sai ya wuce ne sannan na wuce suka dawo da shi aka ce ya koma ya sace koma suka tsaye da shi suka ce ya dawo aka caje shi aka ce akwai wani abu yace babu aka caje jikinsa aljifansa babu to su mutanen nan ga su nan yan sanda ne da yan immigration da yan custom amma wallahi za ka yi mamaki da wuya ka san ma'aikacin damara a kasar Saudiya ko soja ko dan sanda ko immigration ko custom wani jami'in tsaro a kasar Saudiya da wuya ka same shi ba kwararren masanin tauhidi ba su tauhidi a can a makaranta kamar English da Maths a nan kai yafi English da Maths a nan ba yanda za a yi kai makaranta ba kai tauhidi ba ba a yi wannan ajin ba dan haka kowa an dura masa ya sha wannan kam kowa ya iya shi ba sai malami ba kowa yana da shi kuma a aikace wani in ka sa shi a ilmance ba zai iya ma bayani ba amma a aikace an dura musu kawai in gaya ma suka matsa da bincike aka ci gaba da shafa dattijan nan can wandansa sai aka samo wani kullin leda a can aljihun wando wani dan kulli ne a cikin leda aka dauko kullin nan aka ce meye wannan to baya jin larabci ni kan ba sai ta rutsa da ni ba sai zama yanzu ni ne tafinta sai ya ce maganin farin jini na gaya musu ina faɗa su waɗanda suke wajen suka ce a'udhu billahi tamima a'udhu billah laya ce a'udhu billahi laya ce suka bude leda suka dauko ba sa tsoro ba za ka taba samu ba wahabi wanda ya sha tauhidin wahabiyanci ba da haka suke zagin mu ba wanda ya sha tauhidin wahabiyanci ko yana jin tsoron kama wani guru ko layawa suka farke ledan nan suka dauko layan suka dauko wani abu a wurinsu suka farkata duka muka hakura ba shi kuma jirgi yana can yana jira sai an gama tauhidi wallahi malam to jirgin su ne fasinjan su ne kai Allahu akbar malam tauhidi yana yadda yake amma ka dube yadda ake walakanci Allah waɗansu abinda wasu ƴan faira suke faɗa a ƙasan nan ana jin su wallahi tallahi a ƙasar Saudiya mutum ya kuskure ya faɗa billahi alladhi la ilaha illa huwa yanka shi za'i kawai dai ta baya za a yanka amma yanka za a yanka ko shakka ba wallahi duk waɗannan ƴan iskan da suke waɗannan maganganun idan a can ne wallahi kwantar za a yanka tilas za a yanka mutum kwarai ƙarshen shari'a sai lahira a nan suka farka suka bude sai ga wata farar takarda doguwa ƙatuwa takardar nan da rubutu a jikinta yimmyimmyimmyimmyim sai ga shi takardar nan gaba ɗayanta suratu yusuf aka rubuta suratu yusuf ce aka rubuta amma kuma ana yi ana kwangi a rubutun sai da aka tsaya aka bibiyi wannan rubutun ga sunan da surkulle a cikin ayoyin, kuma durin da za a ambaci shirka sai a cire kalmar. Bana mantawa da muka zo karanta wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun, ko wallahi ba a rubuta ba, ba a rubuta mushrikun. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Wannan aya tana babin nan da muke karantawa yanzu a littafin, ita ce karatunmu na gaba. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ, Allah yace mafi yawan su ba sa imani da Allah, illa wahum mushrikun, face suna shirka a cikin imani. Dan haka da aka zo illa wahum sai aka cire mushrikun, babu wani immigration. Yace duba 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 duba, sun yi haiti anan ma. Suka ce babanka ne, na ce hanyar jirgi daban da ta mota. Na ce Najeriya dai za mu tafi tare, iya iyakar ta kenan. Suka ce a'udhu billah a'udhu billah, suka tausaya masa, suka ce yalla miskin, yalla miskin. Yana wucewa kuma na'ura sai ta karbe shi, eh sai ta karbe shi. Suka tattara wannan jirgin, suka kacancana, suka sa a roba, shi kuma ya wuce. Wallahi dattijan nan wani ikon Allah, bayan ya wuce ya zauna kawai sai kofa yake. Wato an raba shi da maganinsa na farin jini, yana tsoron maganin ya je matarsa ta ke karɓarsa saboda tsabar bakin jini. Me za a yi da rataye zuciya da wannan Allah? Ai ban yi ba. To kun ga anan waɗannan ma'aikatan sun yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama, suna da ikon su raba shi da ita, sun raba shi da ita. In zi'aha, cire kawai, ba wata wata cire. Fa inna hala ta zinu ka, za ta zinu ka illa wahanan, ba abinda za ta kara maka sai masifa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa innaka law mitta wa hiya alaika, lallai da za ka mutu tana sanye da kai wannan tagulla, ma aflahta abadan, har abada ba za ka tsira ba. Saboda me yace har abada? Saboda shirka ce. Mai shirka kuwa dawama yake a wuta, ba ranar tsira. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah baya gafarta shirka, amma yana gafarta ga wanda ya ga dama. Jama'a, wannan abin da muke karatu ne Alkur'ani da hadisi, kuma shine sunna. In kana sunna, wannan ita ce sunna, ba yayi bane sunna. In kana sunna, wannan ita ce sunna, karka ji tsoron kowa sai Allah. Sai Allah ya halice ka walam taku shay'an, ko ba haka ba? Halace alal insani hino min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Allah madaukakin sarki yace ba ai lokacin da yazo wa mutum ba, wani lokaci shin bai zo wa mutum ba, lam yakun shay'an, bai zan wani abu madhkuran, abun ambata ba kwata kwata. To yanzu wanda ya maka wannan sanin, shi zaka tsallake? An yi lokacin da kai ba wata tsiya bane, ba a samar da kai ba balle ka zama, kuma sai da ka zama wai kake neman wai wani abu ya taimake ka bayan ka zama, ba Allah ba. Akwai batan basira da batan kai. Don haka dukkan wanda ya mutu yana shirka ba zai rabauta ba. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا ده مالن يچه وله اينا نفين ولي احمد حديث بابا يچه رواه احمد با احمد يرويته سيجي وله اي ولي احمد idan aka ce wa anhu marawaici ake nufi, idan aka ce wa lahu marubuci ake nufi. Ka kiyaye in kana karatun hadisai aka ce maka wa anhu, to ana nufin marawaici sahabin da ya sahabin hadisin da ya gabata shi ake nufi da wa anhu. Amma idan aka ce wa lahu shi kuma marubucin littafin hadisin da ya gabata shi ake nufi da walhu yanzu ana. Wali Ahmad har yanzu ya zo wajen Imam Ahmad cikin Musnad an Uqba ibn Amir daga sahabi Uqba dan Amir marfu'an daga Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك وانا حديثي أنسى مشي دقا عقبة بن عامر دقا من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي من تعلق تميمة دوان ديلنقيا تميمة وتلايا وتلايا كاقا وانا أنا نفن قوة إلى الله kowace irin laya man ta'allaka tamimatan wanda ya lankaye wata laya ko karama ko babba ko rufaffiya ko budaddiya ko mai surkulle ko mai goshin taure ko mai goshin buri ko mai jelar kura ko mai suna nan kala kala kowace iri ce ko mai kwaya daya ko mai biyu ko mai uku mai hudu rakwacen ma haka zaka gamsu kowace iri ce fala atamma Allahu lahu kada Allah ya cika masa burin sa inji Annabi sallallahu alaihi wasallam tu wanda ya lankaya ta'allaka ya lankaya ya rataya tamimatan wata laya kowace iri ce fala atamma Allahu lahu kar Allah ya cika masa. Yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hakan kai tsammanin laya tana da amfani, kai tsammanin akwai biyan bukata a cikinta, Annabi ya tsine mata albarka ya ce kar Allah ya biya ma bukata kuma ka jira ta biya ma bukata. Wani kuma yana lankai da ita kuma yana sai manzo ya kuma lankaya laya. Annabi sallama kuma da kansa ya ce wannan laya da ka lankaya ya tsine mata albarka kar Allah ya biya ma bukata. Kun rabu da manzo ai rashin karatu ne mallam, jahilci ne, kiburan jahilci yake damun waɗansu mutane. Ba a karatu kuma ba tafiya ce da ake sa littafi a yi musu karatu ba, ba a haduwa ma sai shekara-shekara, ba za a ƙara haduwa ba kuma sai hayaniya ta tashi, ba za a bude musu littafi a musu karatu cococo. Wannan harkar da muke dai mun siyo mata littafi ga ta yanzu kowa kan shekara ta zazo kowa ya je yadda ake yi. Anya ka ba an taimake su kan shekara ta zagayo ai karatu akai kowa a karanta masa littafi ne gashi nan a kurmi aje a sayo inda akwai shi sai a karanta. Kaga kan shekara za su nutsu in an ji yadda ake yi ma in shekarar ta zo sai a bi yadda ake a littafi. To amma da yake harguwa ce da hayaniya sai shekara ta zagayo sai a haru, to shi yasa kowa za ka gani tazu muna tafiya a mota mu ga waɗansu da JC yara na suka ce yadin kwallo ake nace ɗan kwallon manzon Allah ne ce a tunda ga JC da dogon wando to ba ɗan kwallon filin kwallo bane wannan ɗan kwallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To hidima ce ta jahilci, in ba ilimi ba abinda ba za ka yi ba sosai, ba wanda baya son fantamawa. Malam ba dan harkar ilimi ba, malam a garin nan ai ba abin da ba za mu yi ba abin da waye baya son ya fanta ya huta har Boris semi Boris mi goriya tunda ba mafaɗi. Amma littafi ba zai barka ba, in za ka karanta littafi ko za a karanta ma littafi ka nutsu a ma karatu malam ba za ka yi hayaniya ba. Jama'a kun yarda? Annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya lankaya laya fala atamma Allahu lahu kar Allah ya cika masa burin sa. At-tamima Annabi sallama ya dauki kalmar daga al-itmam, al-itmam atamma yatimmu itmaman. Masu lankayawa kamar suna lankayawa ne, li yutimma lahumul amru, saboda bukata da suke da ita ta cika, burin da suke da shi ya cika, ko na neman tsari ko na neman alfanu. Da haka Annabi alaihi salatu wassalam sai ya dauka daga wannan kalma ta at-tamima, sai maida musu martani, ya harba musu missiles, yace fala atamma Allahu lahu, to kar Allah ya cika masa burin nasa, kar Allah ya cika masa al'amarin nasa, kar Allah ya biya masa bukatar tasa. Wa man ta'allaqa wada'atan, wanda kuma duk ya lanka ya wada'a, wada'a shine wuri, wuri wasu ƴaƴan tsakonkwani na wuri da ake samu a cikin kogi, to a jahiliya sukan daura su lankaya, har yanzu ma ko ana lankaya wuri, shine wada'a. Wuri wai maganin baki ne, maganin mayu, ai maganin mayu kan ka ci nama fa cika koshi, kai maganin maita. Wai maganin baki ne maganin mayu, sai a dinga daura wuri, ko a kogu ko a wuya ko a inare a inare. Annabi alaihi salatu wassalam ce, to duk wanda ya lanka ya wuri, fala wada'a Allahu lahu, to kar Allah ya bashi nutsuwa, kar Allah ya bashi, ba ya lankaya ne domin maganin baki ba, yana tsoron bakin mutane, yana tsoron maita, yana tsoron hasada, yana tsoron kambun baka, ba rashin nutsuwa ya sa ya daura ba, ba ya da nutsuwa da mutane, yana ganin ido a kansa. Annabi alaihi salatu wasallam ce, to kar Allah ya bashi nutsuwa. Wada'a, Annabi sallama sai ya dauke ta daga da'a, da'atun min ar-rahati was-sukun. Da haka dukkan wanda ya lankaya wuri, to kar Allah madaukakin sarki ya masa arzikin nutsuwa. Wa fi riwayatin, a wata riwaya kuma, man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, duk wanda ya lanka ya laya, a wata riwaya faqad ashraka, hakika ya yi shirka, ya yi shirka. Abinda ya sa malam ya kawo wannan riwayar, saboda ai kun ga a baya cewa aka ce duk wanda ya lanka ya laya kar Allah ya cika masa bukatarsa, duk wanda ya lanka ya wuri kar Allah ya bashi nutsuwa, ba yadda aka ambaci shirka. To ashe a hadisin, a wata riwaya an ambaci shirka, sai duk wanda ya lanka ya laya ya yi shirka. Don haka lanka ya laya shirka ce. Kuma za mu zo, malam zai yi mana babi na musamman takanas akan guru da laya. Wannan kawai dan shafa labarin shi ne, jama'a an gane. Don haka wannan hadisi yana tsoratar da mu dangane da wannan lankayen da neman biyan bukata. To bari mu karasa abin da ya rage. Wal ibn abi hatim an huzaifata annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytan min al-humma faqata'ahu wa tala qawluhu ta'ala وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. والابن ابي حاتم عن حذيفه سنن حديث يذور daga abu hatim daga sahabi hudhaifa abu nan abu hatim marawaici ake nufi eh marawai ai kunji wal ibn abi hatim ibnu abu hatim ya kawo al-ittafin sa an Hudhaifata daga sahabi Hudhaifa ibn al-Yaman annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytan. Hudhaifa ya ga wani mutum, fi yadihi khaytan, a hannunsa sanye da wani zare, zare min al-humma, maganin zazzabi, fa qata'ahu, sai ya tsinke shi. Hudhaifa ibn al-Yaman da ya ga zaren maganin zazzabi, maganin shawara a hannun wani, yayi awarwaro da shi, ya kama shi ya tsinke shi da kansa. Kun ga a can Annabi alaihi salatu wasalam yace da mutumin cire, yanzu kuma Hudhaifa ya tsinke, fa qata'ahu, sai ya tsinke. Watala qawluhu ta'ala, Hudhaifa sai ya karanta fadin Allah madaukakin sarki, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun, mafi yawan su ba sa imani da Allah face sai sun kasance a halin shirka. Sai ya karanta wannan ayar, yana mai wato yana mai martani wa wanda ya tsinka masa wannan, wanda ya tsinka wannan din nasa, da ya cire masa, sai ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun, mafi yawan su ba sa imani da Allah face sai suna shirka. Wato da yawa kenan masu da'awar imani suna nan suna cewa su sun yi imanin amma kuma suna shirka. Irin wannan ga irinta nan, yanzu kai a matsayin musulmi mummune kake, amma ga zaran maganin shawara a hannunka, shine irin abin da Allah yake faɗa. Da yawa suna cewa sun yi imani amma suna nan tsundum a cikin shirka, ba su rabu da shirka ba. An gane? Don haka kenan wannan wa'azi da Hudhaifa ya yi ba zai takaito akan mutumin nan kadai da ya tsinke masa wannan zare ba. Duk wani wanda bai rabu da wannan rataye-ratayen ba, daure-dauren ba, na neman tsari ko na neman biyan bukata ba, to ya shiga cikin ma'anar wannan aya cewa ba sa imani, mafi yawa ba sa imani sai sun saka shirka cikin imaninsu. Daga nan kuma imani ba zai amfani ba kenan, domin Allah ta'ala yake cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata ma'wahu an-nar, domin yadda lamarin yake a wajen Allah, duk wanda ya shirka da Allah to Allah ya haramta masa aljanna, makomarsa wuta. Kaga kenan wancan imanin da aka ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun ba imani ne mai amfani ba. Duk imanin da shirka ta shigo cikin sa to wa mai amfani ba? Ya zama imanin da'awa, ya zama imanin rayawa a baki, ya zama imanin tutiya amma ba na gaskiya ba. Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya shirka da Allah, Allah ya haramta masa aljanna, makomarsa wuta. Allah ka tsare mu, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka inganta mana imanin mu. Wannan shine karshen majalisin mu na yau insha Allah ta'ala. Cikin wannan littafi abinda muka yi daidai, Allah madaukakin sarki ka tara mu cikin ladan sa. Abinda na yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mani. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah. Barakallahu fikum. Wanda ita kishiyar tana da ƴaƴa har tara, amma taki a yanzu haka dai mijin ya saki wanda ba ta da yaro ko yarinya, saboda ya baranta wa amaryarsa, sai ta koka wani malami, sai ya ce ta rubuta la yastakhlifannahu akan koyaye guda 31 sau 7 akan kowane koyi, sai ta binne da niyyar Allah ya rufe bakinsu. Shin ya halatta? Kuma tana neman addu'a a gun ƴan uwa, Allah ya mata mai kyau. To Allah madaukakin sarki ya bata mafita, kuma ya sa ta cinye wannan jarabawa ta tsira da imaninta. Gaskiyar magana wannan ba addu'a bace, wato a rubuta la yastakhlifannahum. Yawanci akan yi arashi da wannan jumla ta ayar Al-Qur'ani mai girma, yayin da ake neman samun isa ko samun shiga, yayin da mutum yake neman ya samu ɗaukaka. To yawanci ana ba da wannan laƙanin cewa a rubuta shi sau kaza, a yi kaza sau kaza. wato mu rika sanin me ake nufi da addu'a. Ita fa addu'a tana nufin roƙon Allah. Roƙon Allah kuma ya kunshi masa kirari, kai masa kirari, ka masa jinjina, kai masa fadanci, kai salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shalelansa, sai kuma ka roƙi Allah ya biya maka bukatar da kake son roƙa din. Kana mai yi masa magiya, ya Allah ka mun kaza, ya Allah ka mun kaza, ya Allah kar ka yi kaza. Wannan shine roƙon Allah. Amma wasu ba sa fahimtar me ake nufi da addu'a. Zaka ji wani lokacin za a ce a kawo izaja a kafa bakwai, kul huwa kafa bakwai, alam nashara tahiya bakin salihina, mu ga mu a fatiha. Kuma sai a ce zai ka ji an yi fatiha wala dhallin, sai a ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Fa ai ba a gaya wa Allah komai ba, ba a gaya masa kowace bukata ba, kuma sai a kira wannan addu'a. To shi ta zama addu'a? A'a, in an ce zikiri, eh zikiri ne, idza jaa zikri ne, tahiya zikri ne, kul huwa zikri ne, alam nashrah zikri ne, fatiha zikri ne, dan duk alqur'ani ne. Amma addu'a ba addu'a. Addu'a a gaya wa Allah bukata da ake neman ya biya. To duk an gama karanta-karanta, an ce mu hada fatiha, an hadun kuma an tashi, ba a faɗi komai ba. To wasu haka suke fahimtar addu'a. To yana daga cikin yanzu wannan ta je ta wajen malami, wai a mata addu'a. Yace ta samu kwai guda 31, ta rubuta la yastakhlifannahu, sai kuma kafa bakwai, sai kuma ta binne, wai da nufin, kaji ba, da nufin, da nufin Allah ya yi kaza. Shi Allah nufi ake sai ya yi ko roƙonsa ake? Don Allah nufi ake sai ya yi ko roƙonsa ake? Kuma yanzu ƙoƙon da aka rubuta masa la yastakhlifannahu aka binne a ƙasa, kenan me aka yi wa Allah da zai biya bukata? Yana son kwaikir komai. An yi wa Allah wata bajinta kenan da zai gani ya ce a lallewa ne ya cancanci a masa? Ba a kwankwasa kofar Allah sai da abin da Allah yake so ya yadda da shi, a fahimta. Ba a kwankwasa kofar Allah sai da abin da Allah yake so ya yadda da shi. Kuma addu'a ba aiki ba ne, zance ne. Addu'a ba aiki bane, zance ne. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Yana daga cikin ƙetare iyaka addu'a dinga shigo da irin wannan abubuwa. Don haka wannan siddabaru ne, dabaru ne, ba addu'a bace ba. Kacce dauki wannan hanyar. Kuma ina ƙara nanatawa abinda na ambata a baya, wannan masifar da ta same ta, ta kwammace ta rayu a cikin wannan masifar, ya fi mata alheri akan ta fada wani hali, wai tana mai neman ta koma gidan mijinta, tana mai neman wai in ta je ta yi kaka gida ita ma sai abin da ta ci. Babu alheri a cikin wannan, a kiyaye. Don haka ba addu'a ba ne, a takaice dai amsar ba addu'a ba ne ba, kuma ba za ta biya bukata ba. Nau'i ne na tsafi. Dangane da bayanin da ka yi a cikin karatu na cewa ana neman biyan bukata ne a wajen Allah kaɗai, wannan haka ne. To yana nufin ko da kana cikin matsala bayan ka roƙi Allah ya yaye maka, ba za ka iya zuwa wajen wani ɗan uwanka ya taimake ka da wani abu ba, ko ka je ka ci bashi don fita a cikin wannan matsalar? To baka fahimta ba ne ba. Dukka waɗanda suke sauraro da yawa sun fahimci me ake nufi da cewa ba a neman bukata sai a wajen, kowace irin bukata ba a neman ta sai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ka fahimta cewa akwai waɗansu al'amura wadda ɗan adam ka iya yi, akwai wasu al'amura wadda ɗan adam ka iya yi, ba da bashi ko ba da taimakon gyaran gini, taimakon jinya, sayan magani, taimakon abinan haifuwa, taimakon kaza, ire-iren wannan abubuwan wani yana yi, taimakon neman admission, taimakon neman appointment, taimakon a tura ma motarka ta tashi. Irin wannan taimako ne a wajen wanda zai iya wannan bukatar taka. Allah madaukakin sarki ya yi mu domin mu amfana da junanmu. So idan akwai wani amfani a wajenka da zaka mun babu laifi, na nemi wannan amfanin ta hanyar da ta dace. Ta hanyar da ta dace, ko aro, ko bashi, ko jingina, ko kyauta, ko sadaka, ko zakka, ko wane ne, duk ga sunan hanyoyi ne na taimakon juna. An yassare su. To ba irin wannan taimakon ake nufi ba. Shi kansa wannan taimakon nan sai Allah ya yarda a maka. Don haka wanda zaka fara sakawa a cikin wannan taimakon din ma Allah. Katangarka ta rushe, shaddarka ta fada, eh lallai wala'alla wani alhaji cikin alhazai, ko wani attajiri cikin attajirai, ko wani makoci cikin makota, ko wani malami cikin malamai, ko wala'alla wani akwai wanda zai iya maka gyaran shaddar ko bayan gyaran katangarka. To amma abu na farko ka tuna cewa idan Allah madaukakin sarki ya gyara maka, za a gyara maka. Ka roki Allah. Idan ka roki Allah ya kama ka yadda za ka yi ka gyara shaddan nan, ya kama yadda za ka yi ka gyara katangan nan, ya kama yadda za ka yi ya gyara maka ɗakin nan. Idan kai haka, to babu laifi kuma sai ka bi sababi. Inda ka gaya wa Allah, to sai ka je neman bashi. To Allah ya amsa shi ne a baka bashin cikin sauƙi. Allah ya amsa shi ne ka je neman bashi a ce kyauta aka baka. Allah ya amsa kana zamanka sai kawai kaga an maka wata gagarumar kyauta. Allah ya amsa sai kawai wata hanya ta bude, a zo ana bukatar wani kayan ka za a saya, kai kuma dama kana so ka sayar da shi, shikenan ka san biyan bukata. Allah ya hanyoyin amsawa Allah suna da yawa. Idan karate ka ce iya Allahjuwana shi ne zai taimake ka, to shi ne ka yi kuskure. In ka sa Allah a labarinka, to kawai ka jira. Hanyoyin Allah suna da yawa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasibu. Hatta ababin taimakon dan adam din ma, taimakon da dan adam zai iya, wasu suna kuskurewa. Wani sai ya ga in ya shiga matsala, alajiwana ne kadai zai fita shi. To wannan kuskure ne a tauhidi. Ba ruwanka da alajiwana. In ka shiga matsala, Allah ne kadai zai fita kai. Shikenan. To shi yasa wani sai ka ga gaba ɗaya lissafinsa ya takaita akan wani mutum ɗaya. Ya je kofar gidansa, ya je ya samu jatumarsa, ya samu abokinsa, ya samu wani amininsa, ya rubuta masa leta, ya masa text, ya masa WhatsApp, gaba ɗaya yana ganin wannan bukatar a wajen wannan mutumin take. Shi kuma Allah madaukakin sarki yana ganin ka manta da shi, ka dogara da wani bawansa, sai Allah ya jarrabe ka, sai kai prostrating wannan alhajin, sai ya ji haushinka, sai ya ce to ba zan yi ba. Haka idan kana da damuwa, kana ganin maganin damuwarka tana hanin ƴaƴan Adam, to gayawa Allah ka jira biyan bukatarka daga hanyoyi daban-daban duk ta yadda ta fadi shani. Nace ma hatta zai yi akwai wani abinka da ma baka san da shi ba, ashe da shi Allah zai biya ma bukata. Ta kashe zuciyarka kana ganin cewa tallafin wani ne zai biya ma bukata, kana ganin cewa bashin banki ne zai biya ma bukata, kana ganin cewa ka kashe zuciya ashe ma kana da wani arzikin da Allah ya koye ma shi ne zai biya ma bukata, baka sani. Wannan kenan bangaren abin da dan adam zai iya maka. Bangaren da muke magana a kansa kuma, lamba na ɗaya shi ne bukatun da ba mai iya biya maka sai Allah. Ba mai iya biya maka sai Allah. Farin jini, kawo kasuwa, ɗaukaka, samun matsayi, samun makami, cin zabe, wane ne haihuwa, kaza da sauran duka ire-iren waɗannan abubuwa duk suna da sababi, amma kai ka san cewa suna hannun Allah. To kar ka yadda ka bata da Allah kana neman su, ka shirya da Allah a wajen neman su. In ya baka ka shiri ba biyu, kuna ɗasawa kuma ya biya ma bukata. In bai baka ba, to ka ci babban riba, shine kuna ɗasawa kuma kana fatar hakan ya zama alkhairi. Haka za ka iya neman bashi. Ya tambayar sa ita ce, mutum ne yana aiki ko abun taro, akwai musulmai akwai arna, sai musulmai su bude taro da addu'a, arna kuma su rufe da addu'a, sai su yi addu'ar arnanci da Jesus name, meye hukuncin masu cewa amin? Amen de ko? Amen. Meye hukuncin ka tsaya a gurin da ake yin addu'ar, iya tsayawa koda za ka iya tsayawa ko ba za ka iya tsayawa ba? Kasan wasu haka suke Hausa, wai da ka iya tsayawa ko ba da ka, ko ba da ka tsaya, da ka iya tsayawa ko ba da ka. Mu anan in kai mana wannan dariya za mu maka gaskiya. Can za ka yi wajen can kudu za ka je kai wani Hausa, amma mu anan in kai dariya za mu maka gaskiya. Shi yasa na kasa karantawa. Za ka iya tsayawa ko ba za ka iya tsayawa ba? Yawwa, wani ita ce azalin Hausa. Me mafita a kai? To gaskiyar magana, haramun ne asali, min haisul asali haramun ne kiran sunan wani Allah a addu'a. Kiran sunan wani Allah da nufin addu'a, kamar in Jesus name da Kiristoci suke faɗa a addu'a, wani haramun ne. Ana roƙon Allah ne shi kaɗai, ba a haɗa shi da kowa, kuma ba a masa magiya da sunan kowa. Ba a masa magiya da sunan kowa, ba a roƙonsa tare da kowa, kuma ba a masa magiya da sunan kowa sai da sunansa subhanahu wa ta'ala. Naka kai musulmi bai halatta ka yi irin wannan addu'ar ba, kuma bai halatta ka amsa wa irin wannan addu'ar ba. Yanzu ya rage, meye matsayinka a wajen? Za ka iya tsayawa ko ba za ka iya tsayawa ba? Sai mu ce ya danganta. Kana da ikon barin wajen? Idan kana da ikon barin wajen, dama kai ka sa kanka, to kar ma a same ka a wajen. Kar ma a same ka a wajen. Za mu zo mu karanta a wannan littafin cewa ba a bauta wa Allah a wurin da ake bautar wani Allah. Zancen musulmai su buɗe da addu'a, wanda musulmai ba su rufe da addu'a, ba a yi a musulunci, ba a bautar Allah a wurin da ake bautar wani Allah. Amma ya rage, za ka iya raba kanka da wannan abin ko ba za ka iya ba? Idan wuri ne wanda kai ne ka kai kanka, taro ne na siyasa kai ka so ka je, taro ne na wasan ƙwallo kai ka so ka je, taro ne na biki kai ka so ka je, taro ne na wata wani gangami ko nugayya ko ƴan zanga-zanga sun haɗa kansu za su yi zanga-zanga kai ka so ka je, duk wannan abu ne da kai ka so ka je. Kuma in ka san da irin wannan, kar ka samu kanka a wannan wajen, ya fi maka alkhairi. Ko kuma waje ne da kai ka aka yi, aiki ne ya kai ka, kuma a matsayinka na ma'aikaci ba ka cewa kai ba za ka yi ba, ko kuma kai sai dai ka bar wajen, a'a, to wannan za mu iya cewa wala Allah wannan matakin da za ka ɗauka ya iya sabbaba maka waɗansu fitintunu. dan haka sai ka tsira da addinin ka a yadda ka samu kanka. Yana daga cikin mafi raunin imani ai mutum ya tsira da addinin sa zuciyarsa. Ha? Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci matakan kawar da barna, matakai nawa ya ambata? Uku. Da hannu, da harce, da zuci. Amma na zuci shine lamba ta ƙarshe. Kasa da haka ba sauran imani. Da haka in ka samu kanka a wajen ta yadda ba za ka iya hanawa da hannu ba, ba za ka iya hanawa da harce ba, to ka hana kanka, zuciyarka ta kyamaci abin, ka hana kanka. Amma fa ka sani cewa a level ɗin imani kana ƙasa. Kana ƙasa. Kisa yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta. Waɗansu ayyukanmu fa da muke yi na gwamnati, da waɗansu wuraren da muke samun kanmu da sunan larura, a ma'aikatu ko a makarantu da sunan larura, mataki ne fa na raunin imani. Me yadda da haka? Idan Allah ya tashi karɓan mu, sani cewa zai karɓe mu ne a masu imani jigari-jigari, wanda sun yadda sun rayu a hali na rauni. Baka kafirta ba, ba a ce ba za ka shiga aljanna ba, amma dai ka yadda ka rayu a rauni. Environment ɗin da imani baya ƙarfi, environment ɗin da ana ganin barna ba za a iya canza ta ba, kuma kana rayuwa a wajen, ka yadda kuma ka rayu a wajen, to duk da kake kyamar abun ba, kana cikin masu rauni ne a imani. Annabi sallama ya ce al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if wa fi kulli khair. Annabi alayhi salatu wasallam ce mu'mini wanda yake da ƙarfin imani, yake environment da imani yake da ƙarfi, yace yafi alheri kuma Allah yafi son sa. Sama da mu'minin da yake mai rauni ne, yake environment da imani yake rauni. Ko da dai kowa akwai alheri tare da shi, za ka yi sallah, za ka yi azumi, za ka yi alwala, za ka yi zikiri, za ka yi addu'a, sannan musulunci zai amfana da kai a fage da dama tare da raunin imanin naka, don haka akwai alkhairi tare da kai. Amma dai ka sani cewa wasu sun maka fintin kau idan wannan ita ce rayuwarka. Jama'a kwanta, so mu sa wannan haram cewa muna rayuwa irin ta masu raunin imani, muna rayuwa ce irin ta masu raunin imani. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓi imaninmu, Allah ya karɓi musuluncinmu, Allah ya sanya mu cikin bayinsa na ƙwarai, Allah ya cika mana burinmu ranar gobe kiyama. Muna roƙonka subhanahu wata'ala kai mana gafara, kai mana rahama, ka ji ƙayinmu. Abin da ya fi ƙarfinmu Allah ta'ala kai mana shi. Ya Ubangiji, abin da ya dame mu kai mana maganinsa. Ya Allah, muna roƙonka lafiya da zaman lafiya da aminci a wannan ƙasa tamu mai albarka. Gidajenmu, hanyoyinmu, gonakanmu, wuraren ayyukanmu, wuraren sana'o'inmu, Allah ta'ala ka wanzar da aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya. Ya Allah, muna roƙonka ka ba mu albarka cikin damanarmu, ka ba mu albarka cikin abin da muka girba. Ya Ubangiji, muna roƙonka masifun da suke damunmu na ambaliyar ruwa, Allah ka sa alheri ya biyo bayansu. ‘Yan uwanmu da suke cikin damuwa a Maiduguri, Allah ta'ala ka yaye musu. Ya Allah, ka tsayar musu wannan masifa haka. Ya Ubangiji Allah, ka maye musu da mafi alkhairi. Ya Allah, maɗaukakin sarki ka sa ya zama kafara a gare su. Matattunsu Allah, ka karɓe su masu shahada. Marasa lafiyansu jikkatattu, Allah ta'ala ka ba su lafiya, ka sanya ya zama kafara. Asarar dukiya, Allah ta'ala ka maye da mafi alkhairi. Ya Ubangiji, ‘yan uwanmu da suke cikin tsoro a jihohin Kaduna, Zamfara, Kebbi, Sokoto, Naija, Allah ta'ala ka kubutar da su. Da jihohin Katsina, Allah ta'ala ka ba su lafiya da zaman lafiya, ka amintar da su. Ya Ubangiji, wanda suke firgita mu, suke ba mu tsoro, kai mana maganin su. Shugabanninmu, Allah ka sanya mu a zukatansu. Ya Allah, ka sa su zama masu adalci, ka ɗora hannayensu akan daidai, ka ba su mashawarta na ƙwarai. Ya Ubangiji, ka ba su dabarbaru da za su shawo kan matsalolin da suke damunmu. Ya Ubangiji Allah, ka ba su dabara da ƙwarewa da za su shawo kan matsalolin da ke damunmu. Ya Ubangiji Allah, idan mu laifi muka yi maka, mu masu laifi ne, Allah ka yafe mu, Allah ka gafarta mana, Allah ka yi mana afuwa, Allah ka yafe mana, Allah ka kawar da kai daga ayyukanmu da ayyukan wawayen cikinmu, Allah ka shirye mu, ka shirye matayen mu da ƴaƴayen mu, samarin mu da ƴan matan mu, Allah ta'ala ka shirye su. Ya Ubangiji, matasa da suke fadala a TikTok da Facebook da kafafen sadarwa, Ubangiji Allah ta'ala ka shirye su. Ya Allah ka kawar da kai daga laifukan su. Ya Allah kar ka kama mu da irin laifukan su. Ya Ubangiji Allah ka shirye wannan al'umma tamu. Ka wanzar da shari'a a cikin ta, ka tabbatar da imani da musulunci a cikin ta, ka daukaki addininka da sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان